sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri. Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi 7 ga watan Fabrairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakub da kanin labaran duniya.
To Baballe, dubun dubatar mutane sun fito a fadin kasar Myanmar a yau Lahadi domin bayyana rashin amincewar su da juyin mulkin soji a makon jiya da kuma neman sakin zababbiyar shugaba Aung San Suu Kyi. Jama'a India sun ce ana fargaban mutum 150 sun mutu bayan da tsaunin kankara a yankin Himalaya dake arewacin India ya karyo kanai fada a cikin wani dafu da safiyar yau Lahadi. Shugaban addini a Iran Ayatollah Ali Khamenei ya faɗa a yau Lahadi cewa Amurka ta tsage duk wasu takunkumai inda har Washington tana son ta Iran ta ruguza shirin ta kera makaman nukiliya.
Kanin labarin kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa jami'an kawancan hamayya a jamhuriyar Niger sun gudanar da taron gangamin yakin neman zabe a birnin Yamai. Ta inda ake shirin fafa ta zagaye na biyu na zaben shugaban kasar.
Da zami insha Allah ranar zabe gurban da MPP za ki guda gare mu shine Alhaji Muhammad Usman. Ko muna son gaskiya, ko muna son kasar mu, ko muna son mu ma san mu a duk.
Ta kuma za ku yi cewa a Najeriya kungiyar Fulani makiyayin yadda Allah ta gana da sarkin musulmi Sultan Abubakar na uku.
Ka bi Allah ne mun bayar Allah don mun fara suna Fulani. Don dukkanin da ya zo ce ya bata sunan shirin na bangare wanda shi ya zo da adin sai a wannan bangare. Don ba ya mun kare matsalar wannan bayan Allah.
Sannan kuma za ku ji cewa shugabanni da masu fafutuka na cewa dole ne gwamnatocin jihohi da tarayya su dauki matakin kawo karshen rikici tsakanin Fulani da Yarbawa kafin abin ya gagaru kundila. Bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Mishanu ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Dubun dubatar mutane sun fito a fadin kasar Myanmar a yau Lahadi domin bayyana rashin amincewar su ga juyin mulki a makon jiya da kuma neman sakin zababbiyar shugaba Aung San Suu Kyi a wata zanga-zanga da ba ta gani irin sa ba tun bayan juyin juya hali a shekarar 2007 da ya taimakawa a samun sauye-sauyen demokradiyya. A cikin wuni na biyu na zanga-zangar gama gari, taron jama'a a birni mafi girma a kasar na Yangon, an ga masu zanga-zanga sun saka jajayen riga da jajayen tutoci launin jam'iyyar Suu Kyi ta National League for Democracy Party NLD. Masu zanga-zanga suna ihu suna faɗin ba ma buƙatar mulkin soja, muna son mulkin farar hula. A yau Lahadi da rana gwamnatin soja ta kawo ƙarshen rufe hanyar sadarwar yanar gizo, lamarin da ya ƙara fusatar da mutane tun bayan juyin mulkin tun ranar Litinin da ya gabata a ƙasar da ke kudu maso gabashin Asiya wacce ta fuskanci rikicin sauyin mulki kana hankalin ƙasashen duniya ya koma akan abubuwa da suke faruwa a wurin. Dambe mutane daga sassa na birnin Yangon sun taru a cikin garin suka cika tituna kana suka nufi dandalin Sule Pagoda da ke tsakiyar birnin inda aka gudanar da tarukan gangami a gagarumin zanga-zangar shekarar 2007 wadda babiya addinin Buddha suka jagoranta da wasu taruka a shekarar 1988. Jama'a India sun ce ana fargaban mutum 150 sun mutu bayan da tsaunin kankara a yankin Himalaya da ke arewacin India ya karyo kana ya fada a cikin wani dam da safiyar yau Lahadi, lamarin da ya haddasa ambaliya a kogin Daudi Ganga kana ya tilasta kwashe mutane daga ƙauyuka da ke gabar ruwan. Hukumomi sun ce an kwashe akalla gawarwaki 9 a cikin wannan hadari. Prime Minister India Narendra Modi ya kafa a shafinsa na Twitter cewa India tana tare da waɗanda lamarin ya ritsa da su, kana ƙasar na yi wa kowa addu'a da neman kariya. Sanjay Singh Rana, mazaunin ƙauyen Raini ne wanda ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters a wata hirar waya cewa lamarin ya faru ne cikin gaggawa, babu lokacin tuntuɓar wani, har ma ya ce yana jin yaushe wannan abu zai zo ƙarshe. Gwamnati ta ce za a kai ma'aikatan bada agaji lokacin bala'i ta jirgin sama zuwa wurin. Shugaban addini a Iran Ayatollah Ali Khamenei ya faɗa a yau Lahadi cewa Amurka ta dage duk wasu takunkumai inda har Washington tana so Tehran ta ruguza shirinta na makaman nukiliya. Iran ta cike sharuɗin ta karkashin yarjejeniyar nukiliyar ta shekarar 2015 amma Amurka da ƙawayenta ba su cika nasu ba. Da haka idan suna son Iran ta sake biye wa yarjejeniyar, Amurka ta fara dage takunkuman a cewar wani sako da Khamenei ya kafe a shafinsa na Twitter. Ya rubuta cewa idan muka tabbatar da an dage dukkan takunkuman to mu kuma za mu sake yin biyayya ga yarjejeniyar. Shugaban Amurka Joe Biden da ya karbi ragamar shugabanci a watan da ya gabata ya ce idan Iran ta koma ga biyayya ga yarjejeniyar nukiliya shekarar 2015 ita ma Amurka za ta biyo sawu kada ta dogara akan wannan mataki wurin fadada yarjejeniyar da ka iya takaitawa Iran shirin kera makamai da kuma ayyukanta a yankin. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga yarjejeniyar nukiliyar tsakanin Iran da manyan kasashen duniya guda shida a shekarar 2018 kana ya kakaba takunkumai akan Tehran.
An jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A cigaba da yunkurin tada magoya bayansu daga barci game da muhimmancin zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da za a yi a jamhuriyar Nijar ranar 21 ga watan nan na Fabrairu. Jami'an kawancen hamayya sun gudanar da taron gangami jiya a birnin Yamai inda suka yi kira ga daukacin yan kasa su kada wa dan takarar canji wato tsohon shugaban kasa Muhammad Usman wanda zai fafata da bazo Muhammad na jam'iyya mai mulki. Wakilin murya Amurka a Yamai Sule Muhammad Barma ya aika mana karin bayani.
Harabar ofishin jam'iyyar MPN kishin kasa kenan lokacin da shugabannin jam'iyyun kawancen Kafin Ventan suka jagoranci wani babban gangamin tallata dan takarar RDR canji ta ƴan hamayya wato tsohon shugaban kasa Muhammad Usman. Tare da shi a wannan taro da ya hada dimbin magoya baya tsohon Prime Minister Ahmad Ahmadu da takwaransa Ahmadu Abubakar Sise sai tsohon shugaban gwamnatin mulkin soja Janar Salu Jibo da wasu fitattun ƴan siyasa irin su Ahmadu Jibo Max da dai sauransu. Ga kaɗan daga cikin jawaban da aka yi a yayin wannan gangami daga bakin kaka Ahmadu na From Patriotic.
Ga ɗan takara namu ya hito Alhaji Muhammad Usman wato gungun kawaice na 2020 da 2021 yake so tunda wannan ɗan takara namu Alhaji Muhammad Usman ya zo a zagaye na biyu jama'an Nijar mazanmu da matanmu da ƙwanmu da kwarkwatanmu gaba ɗaya mu hito gaba ɗaya mu ba da goyon ba 21 ga fata na biyu wannan da muke ciki na turawa mu ga cewa mun naka ƙuri'a kamar ruwan Allah ka goyon bayan ɗan takararmu Alhaji Muhammad Usman gaba ɗayan Nijar mazanmu da matanmu da yaranmu mu zuba ƙuri'anmu mu sa ma'ido mu haika.
Shugaban jam'iyyar MPN kishin ƙasa wato tsohon ministan harkokin waje Ibrahim Yakuba mai masaukin baki a nasa jawabin ya buƙaci waɗanda suka halarci wannan gangami su isar da sako ta yadda za a sami fitowar ɗimbin jama'a a rahunan zaɓe a ranar 21 ga watan da muke ciki domin a cewar sa
kan wanda ya tsammani an kare kokowa ba amma fara kokowa ba kowa ya tashi ya je ya gayyi birni da ƙauye kowa ya gaya ma ɗan uwan shi kowa ya gaya ma aminin shi kowa ya gaya ma makwabcin shi can za su sami insha Allah ranar zaɓe le 21 février da bi guda gare mu shine Alhaji Muhammad Usman ko muna son gaskiya ko muna son kasar mu ko muna so mu makan mu aje.
Wannan shine karan farko da jagororin ƴan adawa ke irin wannan fitowa ta kasaita tun bayan da aka kaddamar da yakin zabe a hukunce a farkon mako kuma a cewar su daga yanzu ayarin jam'iyyun kawancen Kafinventa zai shiga zagayen tayar da magoya baya daga bacci a yayin da dan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki tsohon ministan cikin gida Bazoum Muhammad da mukarrabansa suka fara tantaunawa da shugabannin jam'iyyun da suka yi na'am da shi don duba ta inda za su bullo wa fafatawar da ke shirin hada shi da Muhammad Usman na RDR canji. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labarin duniya kashi na biyu.
A jiya Juma'a Amurka ta ce tana niyyar janye batun ayyana kungiyar Houthi ta kasar Yemen a matsayin yar ta'adda a wani martani ga matsalolin kayayyakin taimako da kasar take bukata lamarin da ke rusar da shawarar da gwamnatin Trump ta dauka a ƙarshen mulkin ta da ta sha sukan labiri rusarwar da wani jami'in ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya tabbatar da ita na zuwa ne wuni guda bayan da shugaba Joe Biden ya dakatar da taimakon Amurka ga rundunar haɗin gwiwa karkashin jagorancin Saudi Arabia a yakin Yemen lamarin da ake yi wa kallo tamkar yaki ne tsakanin Saudi Arabia da Iran a kaikaice mun dauki matakan namu ne saboda matsalolin kayayyakin taimako akan ayyanawa da tsohuwar gwamnati ta yi wanda tuni majalisar dinkin duniya da kungiyoyin jin kai suka ce za su gaggauta magance matsalar taimakon jin kai mafi muni a duniya a cewar jami'in Majalisar Dinkin Duniya ta kwatanta Yemen da matsalolin bukatar kayan taimakon jin kai mafi muni a duniya inda kashi 80 cikin 100 na mutanen kasar ke fama da bukata Tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo shine ya saka Houthi a cikin jerin kungiyoyin ta'adda a ranar 19 ga watan Janairu wuni guda kafin barin office A ƙarshe bayan sama da shekara jami'an siyasar ƙasar Libya sun amince da kafa gwamnatin wucin gadi wacce za ta dauki ragamar shirya zabe na gaba gari nan da zuwa ƙarshen shekarar nan yayin wani taro manema labarai da aka yi a birnin New York a ranar Juma'a shugaban majalisar dinkin duniya Antonio Guterres ya ce yana da matukar muhimmanci a hada kan ƙasar Libya ya kuma nuna bukatar a tunkari hanyar samar da zaman lafiya inda yake gudanar da zaben na daga cikin waɗannan hanyoyi a dai ƙarshen wani taro da aka kwashe mako guda ana yi a Geneva wanda ya shafi batun tattaunawar siyasa a ƙasar Libya an zabi sabbin shugabannin gudanarwa bayan zabuka da aka yi a matakai biyu mukaddashiyar wakilin majalisar dinkin duniya akan Libya Stephanie Williams ta yi fatan gajin an samu maslaha mai dorewa wacce za ta zamanto ta samu tushe ne daga 'yan kasar ta Libya Libya ta fada cikin rikicin siyasa ne tun bayan da aka kawar da gwamnatin marigayi Muammar Gaddafi a shekarar 2011
Gai da babu a kuma makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayewar rahotanninmu. Kungiyar Fulani makiyaya ta Meta Allah ta ce kimanin kashi 15 zuwa 20 cikin 100 na Fulani makiyaya a Najeriya na ficewa daga kasar zuwa tudun Mintira. Makiyayan na daukar matakin ne don samun inda za su zauna da dabbobinsu kana su tsira da rayukansu ga rahoton da wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana
Sakataren kungiyar Baban Engelzarma ya ce kimanin makiyaya 10,000 ne suka rasa ransu a fitintinu a Najeriya hakanan fiye da shanu miliyan 3 aka sace musu kungiyar ta buƙaci gwamnati ta kawo Fulani makiyaya dauki wajen samar musu kudin tallafi wajen kiwo makaranta don ƴaƴansu su samu ilimi addini da na zamani da kuma kare su daga barayin shanu da mutane
me yasa aka fi yawan samun ƴaƴansu aika-aika da suke faruwa a ƙasa mutum ne ya tafi bacci attajiri da safe ya waye gari matalauci an kore shanunsa yana ganin bayan wanda suka kore shanunsa babu wanda zai kama doki yana ji yana gani karfi da yaji an karbi dukiyarsa ita kadai rayuwarsa take kai yanayin rayuwarsa bai bashi ya zauna guri daya ba balle ya samu ilimi na zamani ko ilimi na addini saniyan nan kuma ita kadai sani bai san wani sana'a ba ta mai da matashinsa ya zama tukun bashi da ilimi na addini bashi da ilimi na boko da kuma kasancewan kwaya a kasa da makamai da suka yadu dan karamin dama da ya samu kaga sai runguma dan ya rayu kuma yawanci idan aka kama su idan kana jin bayanan su nawa aka karba a gurin mutumin da aka dauke su sai maka miliyan 5 ko miliyan 10 amma kuma aka ce nawa aka baka yake zuna maganar 10,000 ko 20,000 ko 50,000 to wannan ya nuna cewa kenan akwai wanda suke amfani da rashin wayewansu suke zurma su cikin wannan al'amari
Sultan Muhammad Fahad Abubakar ya ce san ba daidai bane yanda ake Fulani ko makiyayan su kudin goro da nuna dunmiya gune da za a iya cafke kowannen su a aika lahira
yanzu Fulani da babu safa ba sun zarta ba da an gan su a cikin motoci sai a tsaida su kai ba Allah ce ne fito sai a kashe ka baka da bindiga baka da wani makami ba komai don dai kana Fulani me yasa ai yan wangu da za ka kashe mutane a gari kaza to baka daukar laifin wani ka samu wani ko Allah subhanahu wataala ce haka nan to ba a tsani irin wani abu da din ba mu zama muna tattauna da juna ba mu magana da juna mu din shugabannin wannan kungiya don ne ga na in da za ku a nan ai mun tattauna ba san shekaru na ba kuma duk aiki bai tafiya a samu nasara sai da shugabanci na kware mu dukkan muna shugabanni muke dole sai fa mun zauna mun sadakar da kanmu da rayuwarmu da komai akan mu taimaka ma al'umma don yaran da fuskar duniya suka juye muku ko suka juye mana to wannan babu dama ba
sultan ya ce lamarin ya kai matsayin sai kowa ya shigo dan a gyara yanda aka bata sunan Fulanin da hakan ka yi shafar mutuncin kakanni ta fuskar tarbiya da addini
da ka duk Allah ne mun bayar Allah don mu fara sunan Fulani don dukkan wanda ya zo ce ya bata sunan shirin mabangoni wanda shi ya zo jabi addini don sa wannan bangare dole mu sai mu kare matsalar wannan bayan Allah wali Allah da kuma wannan Fulani tabbaci gaba daya
sultan ya buƙaci Fulani su kawar da miyagun iri a tsakanin su da samun dabarun zamani na yin kiwo Nasura da Malika madar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Nasura da mayar hikaya to har yanzu dai muna Najeriya a yayin da ake ci gaba da nuna wa juna ya tsakanin Fulani ƴan arewacin kasar da Yarbawa na yammacin kasar shugabanni da masu fafutuka na cewa dole ne gwamnatocin jihohi da tarayya su dauki matakin kawo ƙarshen wannan rikici kafin ya gagari kungila wakilin mu na Lagos Babangida Jibrin ya aika mana da ƙarin bayani
yanzu dai a yayin da ake ci gaba da takaddama game da makomar Fulani musamman ma dai a yankin kudu maso yammacin Najeriya da kudu maso gabashin Najeriya shugabannin Fulani da sauran al'umma ta ci gaba da bada shawarwari akan matakan da ya kamata a dauka na kawo ƙarshen rikici tsakanin Fulani da manoma da kuma mazauna yankin kudu maso yammacin Najeriya wanda ke ci gaba da nuna adawar su tarma da yin kiraye-kiraye ga Fulani da su fice daga yankin nasu Alhaji Salisu Garba ba shankai shine shugaban al'umman Fulani na garin Shagamu kuma mataimakin shugaban kungiyar Fulani na yammacin Najeriya
saboda Yarba da suka wani kai makina ne hari suna kama Fulani hari to na tabbata maka to daga nan muku wajen kuma kankanwa da wabe kan kowa ma dan arewa kan ba za ce kowa ba Fulani ne kawai za su ga kashi kaje ne ka kuma in ga fara haka nan kaga kuma arewa su ma za su dauka don haka ne kawai Allah ka mana wasu mutane suna so su haddasa wani rikici tsakanin Hausawa da Fulani wanda suna so su kawo hada wata gaba ko kuma ana so a bada arewa ne ma kawai na takaice saboda mai arewa ba gina zaka je gina ɗaya biyu baka samu gina ba fulata ni gaba an zama uwa sau ba daya shi daga lokacin da mun ya tashi a kudin nan maza aka yi kokari a kashe wutan saboda in ba kashe wutan ba za a sami kowa ne.
Game da kiraye-kirayen da al'umma yankin yammacin Najeriya ke yi kuwa na cewa Fulani su fita daga yankin nasu su koma arewacin Najeriya na tambayi Comrade Musa Jika na kungiyar Amnesty Support Group ko wannan kiraye-kiraye na bisa ka'ida kuwa.
To idan har wani mutum zai bushi iska ko kuma a matsayin na gwamna wanda yake constitution nan shine dai madogaran duk wani mutumin da yake zaune a Najeriya so babu inda aka ce wani mutum ba zai yi walwala a wata jiha ko a wani yanki ta su Fulanin suke yawan tafiya kudancin kasar nan saboda rashin adawa da gwamnatocin mu na arewa suka yi dangane da abin da ya kamata su yi ba su Fulanin mun me saboda su makiyaya ne Fulani suna da wuya su zauna a wuri daya amma idan suka samu abubuwan da suke so wanda ya shafi inda za su ciyar da dabbobin su inda za su shayar da su inda za su samu ilimin ƴaƴan su duk dai wani abu wanda ka sani na jin daɗin rayuwa wanda mutanen birni ke samu idan su ma za su samu to ina tabbatar maka wannan yawace-yawacen zai ragu a gurin su
shi ba dai a bangarensa mataimakin shugaban kungiyar majalisar musulmai ta ƙasa Sheikh Abdulrashid Hadiyatullahi a hira da manema labarai a garin Oshogbo ta jihar Osun ya bada shawara ga gwamnonin jihohin kudu maso yammacin Najeriya cewa su yunkura wajen kafa sansanoni na rugage da za su taimaka wajen rage yawace-yawacen da Fulani ke yi maimakon ɗaukan mataki na koran Fulanin daga yankunan su Babangida Jibrin murya Amurka daga Najeriya
a gaida Babangida Jibrin da wannan rahoton kada manta wannan shirin da zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su to yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Madina Mai Shanu ce cikin shirin matasa a duniyar gizo kiran da ke tattauna duk wani abu da ya shafi shafukan yanar gizo. Kamar yadda muka sani, cutar coronavirus wacce ta addabi duniya gaba daya tana yaduwa kamar wutar daji kama daga nahiyar Turai har zuwa kasashen mu na Afrika. A yau zamu mayar da hankali ne kan labarin bogi da suka shafi wannan cutar. Ganin cewa yanzu hankalin duk duniya a tashi yake, mutane za su yi amfani da wannan damar domin yada labaran bogi kan yadda mutum zai iya kaucewa kamuwa daga cutar. Wasu zama kawai za su yi su kirkiri karyayyaki kamar a yi wanka da gishiri ko a sha ƙasa da dai sauransu. A yau na gayyato mana masani kan harkokin sadarwar zamani Malam Mubarak Umar Abubakar don ya yi mana ƙarin haske kan irin shafukan da ya kamata a dinga bi domin samun labarin gaskiya da suka danganci cutar coronavirus da kuma yadda za a iya kiyaye fadawa a tarkon masu yaɗa labarin ƙarya.
Hakika akwai hanyoyi da dama wanda al'umma za su yi amfani da su wajen gane sahihin labari ko kuma labari wanda yake na bogi, musamman a daidai wannan lokaci da cutar coronavirus ta addabi duniya kusan al'amuran da yau da kullum duk suka tsaya. To ala ayyi halin kamar dai masu bibiyar shafukan sada zumunta ya kamata mutane su kula sosai, ba kawai duk wanda ya dauko labari ya saka kawai su yadda ko su copy su je su riga yadawa a WhatsApp ko Facebook da sauransu. Yana da kyau duk labarin da mutum ya gani ya tabbatar ya tsaya ya yi bincike a kan shi wannan wanda ya saka wannan labarin. Misali yanzu idan aka ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi magana a kan abu, sai mutum ya danna kan shi wato ainihin sunan da aka rubuta a kan wannan hannun da sai tabbatar shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne ya yi ko a wani ne ya saka suna irin na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Na ka ce gwamnan Lagos ne haka, na ka ce gwamnan Kano ne haka, to ballantana ma akwai abubuwa da aka sauƙaƙa da mutane za su gane. Misali yanzu a Najeriya akwai ita cibiyar takile irin waɗannan annoba an ta taso, wato National Center for Disease Control kenan, suna da shafukan su duka a dandalin sada zumunta. Za ki samu duk inda sunansu yake akwai ɗan wani bulu, ɗan wani dandugon bulu a gaban sunansu, wanda shi ne ke tabbatar da cewa wannan shafin an tantance shi shi ne shafin su na gaskiya. Haka shi ma shafin ministan lafiya na ƙasa baki ɗaya, shi ma an tabbatar da an sa masa wannan blue tick din a shafin Twitter haka misali, wanda yake tabbatar da yake ƙara tabbatar da cewa lallai wannan shafin da yake Twitter ko yake Facebook mallakin minista ne. Baya ga wannan akwai official statement da ita gwamnati take fitarwa, wanda duk ta fitar a Najeriya dai a yanzu kusan shafuka guda 4-5 su suka fi ba da bayani a kan yadda abubuwa suke tafiya. Na farko akwai Nigeria Center for Disease Control, kamar yadda na faɗa kenan a baya su ne NCDC, then akwai ita Ministry of Health, ma'aikatar lafiya kenan ta Nigeria, ita ma tana ba da bayani akai-akai. Sannan akwai Federal Ministry of Information and Culture, ita ma tana ba da bayani akai-akai. Duk wanda suka ga ya da wani abu game da wannan cutar su duba su tabbatar da ingancin sa. Akwai wanda suka fara yadawa cewa an samu ɓarnar cutar a nan Afo da ke Abuja, har aka ɗauki shi logo ita Nigerian Center for Disease Control aka rubuta shi aka ɗanye ɗan sadabar don a nuna cewa kamar abin da official ne, ma'ana da gwamnati ta yada bayan ba ruwan gwamnati, wasu ne kawai suka je suka kirkira suke ta yadawa. So kin ga kenan a nan akwai buƙatar su al'ummar Najeriya da ma duniya baki ɗaya su taimaka wa gwamnati. aiki wajen dakile wannan cuta ta hanyar daina yada labarai wanda suke na bogi ba dan komai ba shine kada ya zama ana yaki da cuta kuma hannu guda ana kara tayewa da mutane hankali so wannan ina ga shine abin da ya kamata a mutane su duba.
To masu sauraro da fatan an amfana da bayaninsa kuma da fatan za mu kiyaye kamar yadda jami'an lafiya suka dinga yadawa cikin kwanakin nan yana da kyau a rike wanke hannaye a kuma dinga amfani da sinadarin kashe datti wato hand sanitizer a ƙarshe kuma wani wuri da za a iya samun sahihan labarai shine handle din hukumar lafiya ta duniya wato WHO kuma suna wallafa sahihan bayanai kan wannan cutar. To Allah ya ba mu lafiya. Sunana Madina Dahiru Mushani daga nan birnin Washington DC a cikin shirin matasa a duniyar gizo.
To a gaida Madina Mushani yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aika mana ta hanyar email. Sakon mu na farko ya fito daga Sani mai langelange a wuri, Dali Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna jajantawa daukacin ma'aikatan gidan rediyon VOA da miliyoyin masu sauraron su a game da rasuwan mai aiko musu da rahoto daga jihar Adamawa da Taraba wato Ibrahim Abdulaziz. Muna addu'ar Allah ya gafarta masa dukkan kurakuransa. Allah ya albarkaci abin da ya bari, Allah kuma ya bada hakurin rashin sa. Sai kuma sako daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yoban Najeriya yace a yau zan yi tsokaci ne akan masu rike da makamai waɗanda ke nuna kabilanci da bangaranci wajen gudanar da aikin su musamman ma a fannin kiwon lafiya da kuma ilimi. Ba a duba cancanta sai dai kabila ko bangare, irin wannan muguwar ɗabi'a ke hana mu ci gaba. Sai kuma sakon Muhammad Chindo Ngwakarofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce salam biyoyi Hausa, dan Allah ku bani dama in kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya da mu dage da yin addu'o'in neman zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya, garin yadda matsalar rashin tsaro yake nema ya addabe mu. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya ba mu zaman lafiya amin summa amin. Sai kuma sakon Abubakar Fataskuma Anguwa Adikime daga jihar Yobe ya ce salam biyoyi Hausa, muna kira ga mahukunta da masu ruwa da tsaki a yankin Agadez da su kula da bakin haure da ke gararan ba a cikin garin saboda rashin nasawa a bakin Salati. La'akari da yadda mazauna a yankin Agadez din ke ta kiraye-kirayen cewar mahukunta da masu ruwa da tsaki su taimaka musu. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah Ubangiji ya bamu dawwammamin zaman lafiya da abinda lafiya za ta ci. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau da Baffa Haruna Bajoga suka ce muna jinjina ga kalaman shugaba Joe Biden na Amurka cewa ƙasar shi ta cire hannunta wajen goyon bayan yakin da Saudiya ke yi a Yemen. A ƙarshe muke fatan Allah ya wanzar da zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu maƙotan juna. Sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da yake ni gabatarwa, sai kuma Yusuf Sahilu da ya bada umarni, kuma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.